عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي كسان شوى تاردكو أتكين ونيسا بنشر نافتوين رحمة شرن دكم باكو داما دو من أيكو رتنبي ينكو والندس كشافي الديني درايوة تكرن لنبوبن وانا سفري تكو سفري بير 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 هدو هدو لأوكو لكما سفري بكو سفري بكو شدا سفري هدو لأ هدو بير بير so kuma sukuri bakwai sukuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu za kuma ku iya aiko da sakon tambayar naku akan adireshin email na fatoyin rahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyin rahma dake dandalin musada zumunta na Facebook. To kamar kowane lokaci a yau ma ga mutare da shehu malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jallimo, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake nan Kano, wanda kuma shine zai amsa waɗannan tambayoyi naku. Ya kuma sunana Anas Idris Sassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo akramakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka ɗan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wata'ala a cikin littafin sa mai tsarki yana cewa balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira, wato dan adam mai wato hujja ne, mai basira ne bisa kansa, wato mai hujja ne akan kin kansa, walau alqa ma'azira, koda ya fadi uzurrukansa. Wannan ka'ida da Ubangiji subhanahu wata'ala ya fada dangane da dan adam, cewa dan adam shi karan kansa mai hujja ne, yana da hujjar da zai bayar akan kin kansa, koda kuwa zai iya bayyana wasu uzurrukansa ga masu sauraron sa ko ga mutane, cewa ga abin da yasa yayi kaza ko yayi kaza. Shi a karan kansa ya san menene a cikin ransa, ya san menene a zuciyarsa, ya san menene yasa. Wato wannan ka'ida da Ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa dangane da halin dan adam, ta isa ta sa dan adam ya kasance ya yi abin da zuciyarsa za ta samu tsarkaka, kamar yadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya rantsa rantsa 11 a ƙarshen rantsuwar Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce qad aflaha man tazakka. Ƙarshen rantsuwar Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, wato wanda ya tsarkake ransa ya samu rabauta, wanda kuma ya turbe ransa a cikin san zuciya, wannan kuma ya tabe, wannan ya tabe, wanda zai turbe ransa a cikin san zuciya, wannan ya tabe. Rai ko zuciya wani abu ne dan adam ya kamata har kullun dan adam ya lura da ita, ya yi kokarin tattalinta da za ta samu tsarki, domin lalacewa ce ta komai a rayuwarsa. Dukkan wasu harkokin za su lalace saboda da umarnin zuciyarsa ne gabansa suke motsawa. Duk wani abin da zai yi to yana samo tushe ne da asali daga abin da zuciyarsa ta udure. To shi yasa ake son a tsarkake zuciya. Wani lokaci dan adam zai yi kuskure, ko zai wata magana da take ta ƙarya ce, zai yi ganganci, amma daga baya zai zo ta kokari da zai kawo wa kansa mafita, ya ta nemo wa kansa uzuri daban-daban. To duk yadda zai kawo wa kansa uzuri, zai ba wa kansa uzuri, zai nemo wa kansa mafita, shi a karan kansa a zuciyarsa ya san cewa abin da yake faɗa ɗin ba haka bane, ko da kuwa yana kokarin ya koye wa mutane cewa ga hanzarinsa, ga uzurinsa da yasa yake kaza. To Allah subhanahu wata'ala yana cewa dan adam abarka kai ka kan kanka, kamar yadda Ubangiji subhanahu wata'ala a ranar lahira bayan an ba dan adam littafinsa a hannunsa, kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Allah ya ce karanta littafinka da kanka, kai kadai ka isa kai wa kanka hisabi. To anan duniya ma dan adam ya isa yi wa kansa hisabi shi kadai, domin shi yafi kowa sanin abin da ransa take ta kunshi, shi ya fi kowa sanin abin da yake zuciyarsa. Don haka koda zai fito ya ce ga uzuri, ga uzuri, ga shi, ga shi, ga shi, ga shi, ya san abin da yake faɗa ɗin nan, in gaskiya ne ya sani, in ma ba gaskiya ne ya sani. To wani lokaci sai ka ga hatta wajen ta'amulinmu da wani nassi na Alkur'ani ko nassi na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani hukunci na shari'a, yayin da za a bujuro wa da mutum ayar Alkur'ani ko a bujuro masa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko a bujuro masa wani hukunci na shari'a dangane da wani abin da ya saba wa san zuciyarsa, to za ka ga yana inda yana ta kokarin kakkauce masa ta hanyar nemo wani uzuri da zai gitta domin ya kauce ba wannan nassin ko ya kauce ba wannan hujjar ko ya kauce ba wannan hukuncin shari'ar ya sawa kansa wani uzuri saboda kaza ba zai yi in aiki da wannan shari'a da wannan hukunci ba ko ba zai yi in aiki da wannan ayar ba ko ba zai yi in aiki da wannan hadisin ba ko ku a wannan hadisin ko wannan ayar ko wannan hukunci da shari'a ta zo da shi bai shafe ni bane yayi ta kokarin kauce masa tare da cewa a ransa ya san cewa abinda yake kokarin yi ba haka yake ba abinda ya kamata a irin wannan yanayi abinda yake wajibi akan sa shine mi kauya kada ya ji wani damuwa ko kunci a cikin zuciyarsa fa la rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah cewa yayi na rantsi da ubangijinka ba za su yi imani ba har sai sun kai maka hukuncin abinda duk ya faru tsakanin su na rashin fahimtar juna na sabani thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan kada su samu wani kunci a cikin zukatansu game da abinda ka hukunta wa yusallimu taslima ko su miƙa wuya iya miƙawa to kaga wannan shine abin da ya kamata dan adam yayi lokacin da aka ce an gitta masa ko an bujiro masa wani abu na nassin alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dan gaban wani abin da yake yi na kuskure kamar yadda zaka samu wasu mutane wato ba abin da suke sha'awa irin su bibiye laifuffukan wasu su yada su baza su yi terere da su amma su sun manta da irin nasu laifuffukan da suke tattare da su kamar yadda Qatada rahimahullahu ta'ala ya fassara wannan ayar balil insanu ala nafsihi basira yace idza shi'ta wallahi ra'aitahu basiran bi uyubin nasi wa dhunubihim ghafilan an dhunubihi ce haka dan adam yake wallahi in kaga dama zaka ganshi yafi kowa sanin laifukan mutane amma kuma shi bai iya tuna nashi to kaga wannan alama ce ta khizlan alama ce ta tabewa ce zaka iya hango wato laifin wani amma kai ba zaka hango naka ba wato kamar yanda Bakar ibn Abdullah al-Muzani yake cewa idza ra'aytum ar-rajula mula'an bi uyubin nasi nasiyan li'aibihi fa'lamu annahu qad mukira bihi wato duk sanda kaga wani mutum ya damu da ya binciko laifuffukan mutane amma shi ya mata nashi laifin to ku sani cewa wannan mutum ya fada cikin wani makirci ne da ya tsinci kansa a ciki wato ya fada cikin wani tarko ne na makircin shedan saboda ba abu ne mai kyau ba mutum ya kasance ya kauce wa shi nashi laifuffukan wato kamar yadda yazo a cikin wani asar ko wani hadisi wanda bai inganta marfu'an zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kana ganin tsinke kana ganin abin nan haki a cikin idan dan uwanka amma kana manta akwai kututtire kai anaka idan wato kana ganin ga wani haki nan ya fada cikin idan dan uwanka amma kuma watan saljiza jaza fi ainaik amma kai ka manta ga kututtiren itace ne a cikin idanka saboda haka babu abin da yafi mutum yafi wa mutum amfani a duniya kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa anfa'u sidqi an tuqirra lillahi bi ayubi nafsika anfa'u sidqi an tuqirra lillahi bi ayubi nafsika gaskiya da tafi kowace amfani shine ka nuna wa ka yadda ka yi ikirari gaban Allah subhanahu wata'ala da cewa kai mai laifi ne kai mai aibubbuka ne kai kanka kana da kurakurai wanda ya kamata koya waje ka gyara su saboda haka zaka samu cewa wani maimakon yayi amfani da irin wannan fada magana ta Allah subhanahu wata'ala bari insani ala nafsihi basira sai ya zama ala ghairihi basira yana da idan da zai hango laifuffukan wasu amma bai da idan da zai hango wato nashi laifin ko kaga cewa mutum yayi kuskure ana kokarin nuna masa kuskurensa inda kuma kuskuren nashi a fili yake karara amma sai ka samu wato yana ta jayayya wanda shi a karan kansa a cikin zuciyarsa ya san cewa wannan jayayyar da yake yi ba ta da wani amfani domin shi karan kansa a zuciyarsa ya san shi mai laifi ne amma ba zai yarda ya fito ya dura mutane mai laifi bane shi to sai yayi ta jayayya yadda zai kare kansa daga kan wannan abin da ake tuhumarsa a kansa kaga anan ya manta da cewa balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira wanda ibnu taymiya yake cewa ya ta'ziru an nafsihi bi a'zarin wa yujadilu anha wa huwa yusiruha bi khilaf zalika yana kokarin kare kansa yana kokarin kawo uzurruka da zai kare kansa tare da cewa shi karan kansa ya san abin da yake tare da shi ba sabanin wannan ne. Saboda haka ya kamata dan adam yayi bincike game da laifuffukan kansa, ya kuce da zai yayi bincike, ya kokari da zai wanke kansa iya wasa, kada ya bata lokacinsa wajen yadda zai ainihin tuhumi wasu ko ya lalata rayuwar wasu. Shi tashi ta yi kyau, wasu daga cikin magabata za ga cewa suna kokarin bayyana ma cewa a da suna da laifi iri kaza, amma sun yi iya bakin iyansu don su ga sun wanke kansu daga waɗannan laifuffuka ta hanyar karanta tarihin annabawa da manyan malamai da manyan masu hikima na da da na yanzu, domin su samu wasu halaye masu kyau da za su magance su kuma nasu miyagun halayen, kamar yadda Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala yake faɗa a wanda daga cikin littattafansa, yana zana irin aibubukan da yake da su kafin ya yi kokarin magance, wato yi wa kansa magani daga waɗannan cututtuka. Saboda haka ɗan adam har kullum kada ya manta da wannan magana ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira, kada ya rika fakewa da wato uzurrika domin ya boye abinda yake tattare da shi na laifi. Mutuna annabawan Allah subhanahu wa ta'ala sun yi itirafi gaban Ubangijinsu da cewa sun yi ba daidai ba, sun yi kuskure, duk da makaminsu na annabawa da siddiƙai da salihai. Annabi Adam alayhi salam da Hawwa alayhi salam suka ce qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, suka ce Ubangiji mun zalunci kanmu, in baka yi mana gafara ka ji kanmu ba, to za mu kasance cikin asararru. Haka nan Annabi Nuhu alayhi salam lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi, ya roƙe shi wani abin da ba ya da ilimi a kansa, qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin, yace ya Ubangiji ina neman ka tsare ni da in yi maka tambaya game da abin da ba ni da ilimi a kansa, idan baka gafarta min ka ji kaina ba zan kasance cikin hasararru. Haka nan Annabi Musa alayhi salam bayan ya kashe wannan kibdi bisa kuskure, yake cewa rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim, sai ya Ubangiji na zalunci kaina ka gafarta mu, Allah ya gafarta masa, kuma Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai. Ga munafukai da Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin sun itirafi da zunubansu, wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyan asa Allahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim, sai ga wasu da suka fito suka yi ikirari da sun yi laifuffuka, sun hada ayyuka masu kyau da marasa kyau, Allah ce asa Allahu an yatuba alaihim, tsammanin ubangiji tsammanin Allah ya yafe musu ya karbi tubansu, innallaha ghafurur rahim, lalle Allah mai gafara ne mai jin kai. Kenan kaga duk wani wanda bai yi itirafi da zunubinsa ba, bai yadda shi mai laifi bane, kamar da Ibn Taymiyyah yake cewa man lam ya'tarif bi dhanbihi kana minal munafiqin, ya zan cikin munafukai. Saboda haka mu zan masu basira ne a kankin kanmu, wato masu ganin abinda muke kai muke ciki na laifuffuka na gazawa, ba abinda wasu kawai suke ciki ba, mu manta da namu, kada mu yi ta kokarin kakkare kawunan mu da abinda yake ba mu da kanmu mun san cewa ba gaskiya ba ne.
Na'am. Allah ya saka da alkhairi. Tambaya ta farko a wannan rana ta zo daga Umar Faruk wanda ke cewa assalamu alaikum malam, idan mutum ko kuma mutane suka faro sauti inda bai dace ba, mutum zai kafa wani sabo ne ko kuma zai jona da wancan sabon nasu ne?
To in ka ci ta inda bai dace ba, za mu sani ta ina suka fara ba. In aka zo aka yi sahu wani ko ba can, wato baya can ya fara sahunsa, ba za ka koma baya su kai ka fara sahu, don ba sahu ba ne. Amma idan guri ne da zai iya zama sahu din, sai dai kawai ya dan kauce, zaka iya haduwa da shi domin a cika shi wannan sahu din. Amma in yayi nisa, kamar a ce ga sahun farko, ga na biyu, ga na uku, ga na hudu, aka zo na daya ya cika, maimakon fara daga na biyu sai je na uku ya fara, ko ba can gefe can da nisa, da in ka gano shi baka ce a sahu yake ba, musamman irin masallatan da masu fadi, an sahun farko ya cika sai koma can jikin bango wai damar liman ya fara, kaga nan ba za a yi ganshi ba a ce a sahu yake. To nan zaka fara daga inda ya kamata a fara, shine daga tsakiya.
To sai sakon da yazo daga kamar Ayuba Sharaf yake cewa malam, me matsayin sallar wanda ya riski sujjada ba adi?
tambayar bata fito ba ka kare ki sujjada ba adi kana nufin ya zai shi ba adin in ya riki sujjada ba adi kuma ya zama masbuki ne to ba zai sujjada ba adi din ba tare da liman sai ya bari sai ya cika sallarsa yayin da liman yayi sallama shi zai miƙe tsayen ya ciko sallarsa to in ya ciko sallarsa shi kuma sannan zai ba adin bayan yayi sallama
to sai Nafisa Musa Ibrahim take cewa mallan mace ta gama al'ada sai ta yi wanka bayan wankan kuma sai ta ga wani jini da bai fi fadin kwandala ba a jikinta wato ya fito kuma haka yake mata duk bayan kammala al'ada shi mallan me mace ta matsayin wannan ko kuma hukuncin wannan jinin
indai jini ne yana da kamanni da jinin ta na al'ada to jinin al'adan ne bai gama fita ba saboda haka sai ta jira tabbata idan ta ga tsarki shikenan sai ta sake yin wanka
to sai ta Amina Muhammad take cewa mallan jini ya dauke a cikin adadin kwanakin hailar mutum to zai yi wanka a wannan lokaci yayi sallah ko zai bari sai kwanaki sun cika
a ba kaida bane sai kwanaki sun cika sannan jinin ta sannan za a ce ta yi wanka dai har jinin ya dauke ta ga tsarki shikenan za ta yi wanka koda waɗannan adadin kwanaki da ta saba yi ba su yi ba ba su cika ba
to shi kuwa Isyaku Ila Ahmad Rano cewa yake assalamu alaikum malam shin menene hukuncin matan da a koda yaushe suke karatun sallolin farilla a sirri koda ko a cikin gidajen su ne
sallar su ta yi amma yana da kyau su yi a bayyane inda ake bayyanawa su sirranta inda ake sirrantawa amma da za su boye din ba a cewa sallar su ba ta yi ba sai dai ba su samu kamala ta sunna da ya kamata a sallar ta samu a sallata ba
shi kuma nake cewa mallam menene hukuncin mai shagon sai da maganin da yake murna da zazzabin da ake a gari saboda yana samun kuɗi
to wannan koda ba a gaya maka hukuncin sa bane ka san ba daidai bane mutum yayi murna da wani musifa wata musiba da ta samu mutane saboda shi ta kashin musibar nan zai samu wani abu a zo a gani wannan ba daidai bane kuma yana daga cikin ciwuwuka na zukata da al'umma take fama da su wanda sun fi ciwuka na jiki kaga mutum yana farin ciki yana fara'a saboda wata musiba da wasu suke ciki saboda shi ta nan ne shi kuma ga Allah zai wato tarfawa garinsa nono yana ganin cewa ta nan ne zai more ta nan ne zai samu abin duniya wannan babu shakka ba hali ne na mumini ba ba hali ne na mai tsoron Allah ba ba hali ne na wanda yake fatan samun rahmar Ubangiji ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku tausaya ma wanda suke ƙasa sai wanda ke sama ya tausaya muku shine Allah saboda idan ba za ka ji tausayi ba man la yarham la yurham wanda ba zai tausaya wa mutane ba shi ma Allah ba zai tausaya masa ba in kana son ka samu tausayin Ubangiji subhanahu wataala ya tausaya maka to ka so kai ma ka tausaya wa mutane saboda mutumin da zai so jama'a su shiga cikin wahala shi ya samu jin daɗi to ko shi ya samu wani arziki babu shakka wannan mutum zuciyarsa ta yi nisa daga zuciyar bayin Allah na kwarai kuma in ba ya tuba ba to Ubangiji subhanahu wataala zai yi masa mu'amala da naqidi qasdihi zai gama tara abin duniya din kuma zai kasa cin sa cikin dadi gashi dai ya tara amma Ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe shi da wani wasifa da dukiyar gaba ɗaya ba za ta zama mai daraja a gurin sa ba inda za a ce ya kawo ta ya samu lafiyar kansa ko ya kubuta daga bala'in da yake ciki to in akwai abin da ya fita ba zai bayar kaga me amfanin ka tara dukiyar da zaka zo kuma bata yi baka amfani ba sai dai cutuwa da za ka yi da ita kuma ka kasa ganin ma kima ta rayuwa
to sai sakon Rabi'u shi kuma yake cewa mallan Allah ya ƙara lafiya mutum ne ya zo masallaci ana kuɗi ba zai iya yin tahiyatul masjid
na'am sunna shi ne zai yi tahiyatul masjid koda ana kuɗi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Jabir cewa idza ja'a ahadukum al-jum'ata wal imamu idza ja'a ahadukum al-masjid wal imamu yakhutub فليركع ركعتين فليتزود فيهما حديث ني صحيح يا شيخ البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم يجي اذا دايون كو يزو مصلاتي ليمن ينا حدبا كاغا يجي والامام يخطب ليمن ينا حدبا فليصلي ركعتين يصلى ركعه بي وليتزود فيهما يتقيتا سو سوراك سنه تي قررت النبي صلى الله عليه وسلم جو ان كاشي غو مصلاتي رانا جمعه ليمن ينا حدبا kada ka zauna sai kai sallah raka'a biyu amma ka takaita sallar kada kai ta tsawo domin ka samu sauraron hudu ba
to sai tambayar sa tafi yake cewa mutum ne mafarki kuma ana son yayi ganganci bai wanka ba ya je masallaci akai sallah da shi ya hukuncin sa yake
ya hukuncin sallar sa ko kuma
hukuncin sa shi shiga masallacin da ba tare da yayi farki
ba a ya ce yayi sallah kan sallah kai sallah ba ka da alwala so akwai wasu tambayoyin da shi mai tambayar kansa ya san ansar haka irin waɗannan tambayoyi a daina maimaita su kai kanka ka san cewa babu sallah ga wanda bai alwala ba kara da damar da ka aura ka ba kai ba da janaba a jikin ka jika shiga masallaci in yana nufin ya je yayi taimama tare da cewa akwai ruwa bai yi wanka bai yi taimama to wannan shi ma ba haka ake sai in an rasa ruwa ne ko kuma in an yi amfani da ruwan za a cutu shine ake yin taimama yayin da kasance ruwan babu abin da zai dafa shi to anan zai iya yin taimama amma akwai abin da zai dafa shi sai hakuri ya dafa ruwan ya wanka sannan ya yi sallah
to Muhammad Sadiq shi kuma yake cewa mutum zai iya nafila alhalin ladan yana kiran sallah ranar juma'a
to ana hudu ba ma kai nafila a kana iya hakuri ya gama kiran sallah tunda ai kiran sallah tashi dan mintuna ne kadan kadan kai dabbaka sunnar bin mai kiran sallah ana san mai kiran sallah yana kiran sallah ka rika bibiyar sa idan sami'tu al mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul kamar yadda manzo Allah ya faɗa in kun ji mai kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa to sai ka dan tsahirta ya gama kiran sallah ka faɗi abin da ake faɗa bayan an gama kiran sallah sai kai nafilar ka ma da a ce musun zai yi nafilar bai tsaya ya faɗa ba ba cewa nafilar sa bata yi ba ko yayi laifi amma dai ya kuma rasa waccan sunnar ta farko
wannan ce assalamu alaikum malam salatul ibrahimiya ya zo da lafuza daban-daban shin ya halatta mutum ya rika caccanjawa a cikin tahiyya ko akwai lafazin da yafi halatta a yi amfani da shi daga albarra abubakar abdullahi brigade
to caccanjawa ma shi ne yafi zama sunna in yau yayi wannan gobe yayi wannan jibi yayi wannan kamar yadda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da sigogi daban-daban wanda yake nuna cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rika caccanjawa ne har sahabbansa suka ji shi suka ji salatin da sigogi daban-daban saboda haka mafi kamalar biya ittiba'a nan wato bin sunna shine caccanjawar
to sai Badamasi Hotoro yake cewa malam liman ne idan yayi sallama dama to baya yin hagu sai ya jira ladan yayi sannan yayi tasa tare da sauran jama'a shine ce ina hukuncin hakan
wanda ya sabawa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam koyarwar annabi shi liman shi ake koyi da shi gaba da inda ba jo'ira al-imamu li utamma bihi saboda haka in ya tashi yin sallama sai ya gama biyin sannan mamu su yi tasu don haka yayi daya bai gama ba don haka mamu ba su yi ba maganar ladan shi ba ladan yake bi ba kuma ba mutane ba ladan suke bi ba shi suke bi saboda haka in ya tashi sai yayi sallama guda biyu ta dama da tagu sannan sauran mamu su yi tasu sallamar in kuma yace daya zai yi su yi sannan ta biyu su yi wannan ya zo da jahilci
sai Jashim Abubakar koki shi kuma yake cewa mallan yana neman karin haske akan kudin ruwa yace shin za a iya baiwa marayu kudin ko kuma siya musu kayan abinci ko sutura ko biya musu kudin makaranta da shi
to da ban kudin ruwa mutum ba nashi bane amma wannan ba ya haramta ga wanda ba su ne aka ba kudin ruwan ba shine ya haramta gare shi wanda kudin ruwan yake yazo gun wanda aka ba shi kudin ruwan amma kamar sauran mutane marayu masu mabukata dan ya taimaka musu ya ba su wannan daman kuɗi ne wanda ta haka ya kamata ya kubuta da su da gare su bayar da su inda al'umma za ta amfana da su
to sai mai sako na gaba yake cewa malam da bambanci wajen zanibi mutum ya kalli matar da ba muharramarsa ba a tim ko a zahiri ko kuma duk ɗaya ne daga usaini gyaɗe-gyaɗe
duk wani kallo da mutum zai yi wacce da sha'awa sawa'un a zahiri take ko a hoto take mai motsi ko a hoto take mara motsi bai halatta ba ba wai an ce sai idan a zahiri ne sannan take haramun ba mutukar dai zai kalle ta da sha'awa a kallon da zai mata na sha'awa a cikin a hoto ne irin na kati ko a cikin bidiyo ne ko a waya ne ko a talabijin ne ina kallon ta da sha'awa to wani haramun ne ya haka ya keta umarnin hannun da Ubangiji subhanahu wataala ya ko umarnin da ya ce wa kullil mu'minina yaghudduna min absarihim haka su ma matan da su kalli maza da sha'awa sawa'un a zahiri ne ko a hoto ne ko a bidiyo ne ko a waya ne ko a talabijin ne ko a menene ne dai haka ya ta faru to sun keta su ma wannan doka da Ubangiji subhanahu wataala ya ba su wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihim
sai Abdulsalam Abubakar Garzo yake cewa malam mutum zai iya hada wankan janaba da yau da kullum idan zai iya wanne ya kamata ya fara yi
to yadda ya ga dama zai iya ko yadda ya ga dama in ya ga dama ya wankan janaba din in ya gama kuma sai ya saba sabulu a jikin sa ya wankan sa kuma ya ga dama ya fara yin wankan nasa sannan kuma ya na janaba duk wanda ya ga dama so babu wani babu wata kaida guda ɗaya da aka ajiye yana
to sai wanda yake cewa tambaya ta idan mutun ya bar sallah da gangan idan yana dama zai rama ta ne ko ba zai rama ba dan naji wasu malaman sun ce istighfari kawai zai daga Yasir Mukhtar sharda
a kurin jumhurin malamai mafi yawancin su suna cewa zai rama ya adadin sallolin da ya bari ya bar sallah ta shekara guda zai sallah ta shekara guda san da yayi azhar zai yi biyu idan sai la'asar zai yi biyu magriba zai yi biyu isha'i zai yi biyu asuba zai yi biyu haka sai ya shekara kaga ya rama ta shekara ta shekara uku ce zai rika yin uku uku ta shekara hudu ce zai rika in shekara goma yayi baya yi to yazo azhar sai yayi azhar goma sai yayi la'asar goma sai yayi magriba goma wasu da yawa daga cikin malamai kusan ma duka mazahibul arba'a kan wannan suke amma ko su daga cikin malamai su suna ganin cewa ba za a yi kiyasin sa ga wanda yake mai uzuri ba mai uzuri shi an ce ya rama in ya tuna ko yayi bacci ya tashi sallah ta wuce shi yayi ta sanda ya tashi ya farka shine lokacin ta ko ya manta yayi ta sanda ya tuna shine lokacin ta suka ce ba za a yi kiyasin wanda ya bar sallah da gayya ba da gangan yana sane shi wannan ba ya da uzuri Allah subhanahu wataala ya sa masa lokaci ne yayi sallah yana ji yana gani lokacin yayi ya ketare yakin sallar wanda ba za a ce shi ma a bashi damar ya zo ya rama ba in aka yi haka to an kiyasta wanda yake mai uzuri marar uzuri akan mai uzuri to kaga kiyasi ne ma al-fariq suka ce to kuma tunda Allah ya ce inna salata kanat al-mu'minu kitaban mawquta ya ce ya sanya faral ya sanya ta farali ne mai lokaci ga mu'minai idan ya kasance ko a wani lokaci ma yana iya yi a karba to ya zama ba ta da wani lokaci kenan kamar yadda ba zai iya yin ta a farko kafin lokacin ta ba a karba to haka nan bai kamata a karbe ta ba bayan yayi ta bayan lokacin ta saboda haka suka ce abinda zai yi a nan shine ita istighfari da yawaita nafilfilu domin in an zo ranar gobe kiyama aka duba sallar sa bata cika ba a duba cikin nafilfilin sa kamar yadda ya zo cikin hadisi a dauko ayi ciko da su a cikin abinda ya rasa na farillar sa wannan ra'ayi ne da wasu daga cikin malamai sun ambace shi kamar Al-Izzu ibn Abdul Salam Izzuddin ibn Abdul Salam a cikin littafin Saqailul Ahkam ya faɗi wannan Ibn Hazm Ibn Taymiyyah da wasu daga cikin malamai sun tafi akan wannan ra'ayi kuma ra'ayi ne wanda yana da ƙarfi ƙwarai da gaske domin wani wanda ya kasa yin sallah azhar ita kadai ka zo ka ce zai yi ya shekara goma bayan sallah aka samu ya tuba ka zo ka ce da shi to sallah azhar goma goma za ka rika yi ka ga ba isa ba za ka mai da shi ruwa wanda ya kasa yin ɗaya ɗaya dai ka zo ka ce yanzu ya kasa raka'a hudu ka zo ka ce raka'a hudu nan za ka rika yin arba'in ne yanzu ka ga zai ce to tun da haka ne gaskiya shi ya fasa tuba to da a zo a yi asararsa gaba ɗaya a rasa shi gara ce to kai ta istighfari karkai nafilfulu karkai kiyamul layli karkai yin sallolin rawatib din nan sannan kuma ka kiyaye wannan sallar ta farillar duk sanda ka zo kai sallar azhar kai sallar la'asar kai sallar magriba a bashi yayi wannan ya yafi masa sauki akan a zo a ce an ninninka masa sallolin wanda a dacen ya kasa yin ɗaya ɗayan yanzu ya tuba kuma an ninninka masa su to ana so ne a haramta masa ma tuba in ba isa abu shi ɗan ya samu dama akan sai ci to kaga mutanen nan su wannan nan ba sa son ka tuba kaga ka kasa yin ɗaya yanzu ka da za ka yi ɗayan sun ce sai ka yi goma goma ko biyar biyar gwargwadon iya lokutan da ka dauka ba ka sallah to wannan ra'ayi da waɗannan malamai suka faɗa yana da ƙarfi ƙwarai da gaske mutumin da ya bar sallah da gangan har lokacin ta ya wuce to ya yawaita istighfari da neman gafara da tuba daga zunubinsa kuma ya yawaita ayyukan alkhairi musamman salloli na nafilfilu domin su zama masa makofi na abin da ya rage ya bari na sallolinsa a baya
wannan ce assalamu alaikum malam yau hukuncin masu zuwa masallacin juma'a na karfe 1 idan ba su samu sallah ba sai su ja gefe su yi tasu alhalin kuma akwai wasu masallatan da yawa da ba su yi sallah ba a lokacin sako daga Miftahu Alisanka
idan waɗancan masallatan da ba su yi sallah ba nesa suke ba kusa suke da su ba za ka lazumta musu ba cewa sun zo nan wasawa ko ka ce sai sun tafi wani can da nisa in kusa suke da su to yana da kyau su je su yi sallah amma inda suke sallah in ya wuce ta wuce su inda za su je kuma da nisa to baka wajabta musu cewa tunda dai akwai wani masallaci a unguwa kaza su sai karfe kaza suke to wajibi ne sai sun je can sun yi wannan ba dalilin wannan lazumta musu hakan
wannan yake cewa assalamu alaikum mallam tambaya ta ita ce shin ya kamata idan dan kasuwa ya ji an kara farashi a kaya idan yana da tsohon dauka shi ma ya kara kuma idan yana da tsohon dauka misali aka rage farashi me ya kamata yayi
to shi dai kasuwanci yana so a gina shi ne bisa tausayi da rahama da tausasawa me kaya shari'a bata yi masa kaidi ba ta cewa kai dole ka sayar da shi kaza annabi sallallahu alaihi wasallam an nemi ya sa farashi wato ya kayyade farashi ya kiya ce Allah subhanahu wataala shine mai sanya farashi yana daga kaya yana kawo kaya sai arha yana kawo kaya sai tsada to haka yake yadda ya kayyade farashi so haka malamai suke tattauna akan kayyade farashi cewa gwamnati na iya shiga ta kayyade farashi yayin da aka kula cewa attajirai suna zaluntar mutane an ba su ba za su yi adalci ba to anan ana iya gwamnati na iya shiga amma an ba haka ba al'asulu shine a bar kowane attajiri ya sawa kayansa farashi yadda yake ganin zai saka ta kuma shari'a abinda take bin mutane da shi shine tana gaya musu su ji tsoron Allah su yi gaskiya a cikin kasuwancin su sannan su sassauta idan mutum ya sassauta shi ma Allah zai sassauta masa idan ya tsananta to ba mamaki shi ma ga tsanani cikin lamarin sa to wannan shine shari'a take bin mutane da shi don haka idan mutum yana da kaya yaga yau zai sayar da shi a farashi kaza gobe ga zai kara to shari'a ba ta ce da shi kai haramu ko karin da kai haramun ka ci ila iyaka dai ta tunatar da shi cewa mai yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi wanda duk ya sassauta wanda yake cikin nutsatsi shi ma Allah zai sassauta masa na san kuma duk wanda yake da zuciya ta tsoron Allah da kuma neman wani abu alfarma a gurin Allah yana jin wannan to babu shakka ba zai so ya shiga cikin waɗanda Allah zai sassauta musu ba zai so ya shiga cikin wanda ba sa samu sassauci daga Allah ba to wannan shine abin da shari'a ta ce amma ba za a ce da shi haramun ka ci ba saboda jiya ana sai da shi kaza kai kuma tsohon kayan ka ne dan ya kara kudi ka kara kudi ba a ce haramun ya ci amma dai shari'a da masu karantar da ita da masu wa'azi za su yi ta tuna masa cewa ya nemi rahama ya nemi sassauci shi ma a gurin Allah ta hanyar sassauta bayan Allah
wannan ke cewa assalamu alaikum malam ina yi maka fatan alkhairi shin ya halatta yin adhkar na bayan sallar farilla a bayan sallar ta nafila kamar irin su Allahumma anta salam daga dalibinka Ashiru daga Saudiya
wannan bai zo ba a cikin sunna baya daga cikin sunna ana yin salawatul maktubat wato salloli na farilla ba salloli na filfilu ba
to sai sanin Musa yake cewa assalamu alaikum malam dan Allah mai hukuncin hijabin da mata suke yi mai hannu da kuma na iyaka fada
to shi dai hijabi kamar yadda aka sani sutura ce ta bace muna cewa hijabi amma a harshen shari'a jilbabi sunan shi hijabi shine mace ta zauna a gidanta kar ta gauraye da mata shi da hijabi a larabci ta kuma suturar da take sawa larabci laraba suna kiranta jilbab da shine Allah ya kira wa dunina alaihinna min jalabibihinna to jilbabin ya mace ko suturar ya mace ita ce suturar da za ta rufe jikinta kakaf ba tare da ta suranta jikinta ba ko ta bayyana wato dirin jikinta ba za ta suranta jikinta ba ta hanyar ta zama shara-shara ana ganin abin da yake ciki wato ana gano jikinta ba kuma za ta zama ta matse ta ba ta tsuke ta sai da za a riga ganin shape din jikinta sannan kuma ta zama ba mai ado ba ta yadda za ta riga ɗaukan hankalin mutane babu maganar kala ko wace kala tana isawa matuƙar dai ba ta zama abin da ta kwalliya ba ce sannan kuma kar ta zama libasu shura wato wata shiga da inda ta yi za a daga kai a kalle ta saboda ba ita aka saba gani ba kar ta zama libasu shura kar ta kuma zama libasu al-kuffar ay mimma ikhtassa bihi nisa'u al-kafirat kar ta sanya abin da mata kafirai ne kadai suke sawa in wata sutura ce da musulmi da wanda ba musulmi duk suna sawa wannan baya haramta ta sa amma in yanzu ka shiga ce da kafirai aka san suna yin ta mata to kar ta yi shiga irin wannan koda ko shigar ta hada duka waɗancan sufofin da muka faɗa na farko mutukar dai ta zan ta keɓanta da kafirai mata to kar ta yi amfani da ita domin an umarci musulmi da ya saba a cikin al'amuransa da abubuwan da kafirai suka keɓanta da su to wannan ita ce sitira da ake nufi ta ayyama cewa za ta rufe ta satir, za ta rufe ta abinda kawai za ta bari hannayenta, wato tafukan hannayenta da da fuskokinta, tafin hannayenta da fuskarta, tafin hannayenta biyu da fuskarta sune kawai ba wajibi ba ta rufe su bisa kauli wanda yake mashhuri. Shi ba idan akwai tsoron fitina tana iya ta rufe, akwai tsoron fitina tana da ken da inda ta shiga za a zai zama akwai fitina a ciki, to tana iya rufe fuskar, su malamai suna wajibta mata rufe fuska anan. Saboda idan hijabin ya kasance bai rufe hannaye ba, sangalalin hannu duk yana waje, in akwai wani abin da ya rufe hannun shikenan, amma sangalalin hannun yana waje to hijabi bai cika ba. Na buƙatar ya zama satir ne, abinda kawai ba aka yadda ta buɗe shine tafukan hannayenta. So sai ta duba, sai ki duba kiga wani hijabin wanda aka bari iyaka fada, shin akwai wata riga ce da ta kuma ta rufe abin da din hannun, idan babu to hijabi bai cika ba.
Sai sakon Nura Muhammad Wali yake cewa malam mutum ne dauki da shi na farko domin yin kasuwanci. To idan lokacin zakai kuma bai kammala biyan mutanen sauran kudinsu ba, shin zai fidda zakka?
Idan har ba biyan sa zai da kudin ba, yana hannunsa zai fidda masa da zakka. In kuma biyan sa zai a lokacin, kaga kudin ba hannun da wannan sa bane, amma in har suna hannunsa ba biyan sa zai ba, to zai musu zakka, ba zai ce ai tunda da shi ya dauke su ba, kuma a hankali yake biya, to ba zai zakka ba.
Sai Rashid Ibrahim Adam yake cewa da Allah malam mutum ne yazo masallaci an fara hudu ba, zai iya yin sallama ko ba sai yayi ba?
A'a, ba a san kace zaka yi sallama ana hudu ba. Abinda ake bukata a lokacin shine a saurari abinda liman yake fada, yayin da kowa ya shigo zai sallama, kaga shikenan an rikita hudu ban liman. Saboda haka in ka shigo sai kai nafilar ka kawai ka samu guri ka zauna.
Wannan kuma yake cewa yana tambaya ne akan mutum da yake tunani a cikin sallah duk da iya kokarinsa da yake dan ya ga dina amma ya kasa, shin menene hukuncin sa daga bi ya sar ga yawo unguwar yamma?
To Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ku zai yi sallah ya gama ba shi da wani abu na kaso cikin sallar sa, face rabi, nisfuha, thuluthuha, rubu'uha, khumsuha, har yace ushruha. Wani zai yi sallah abinda zai tashi da shi na sallar sa rabi, rabin ladan ta zai samu kawai. Wani kuma abin nan zai same ta thuluthi ne kawai, ɗaya bisa uku zai samu. Wani zai samu rubu'i 1 bisa 4, wani khumusi 1 bisa 5, wani 1 bisa 6, wani 1 bisa 10 ma zai samu. Gwargwadon yadda khushu'in ka yake a cikin sallah, natsuwar zuciyarka da yadda ka tattaro hankalinka, gwargwadon irin ladan da zaka samu. Wanda yafi kowa tattaro hankalinsa a sallah, yafi nutsuwa cikin zuciya a sallah, sai to wannan yafi kowa lada. Shi yasa za ku iya yin sallah iri daya a lokaci daya, a masallaci daya, a bayan liman daya. Amma tazarar da ke tsakaninka da na kusa da kai, tazarar da ke tsakanin sama da ƙasa, wannan shi gashi kusa da kai sallarsa gaba ɗaya bata ma karɓo ba, saboda zuciyar gaba ɗaya babu ita a cikin, ba khushu'i ko wani sisin ko a sallar. Wani kuma gashi tsaye kusa da shi sallarsa ta karɓo, cikakkiya ta karɓo, saboda me? Saboda cikakkiyar abin nan khushu'i da aka samu a cikin sallah. Saboda haka gwargwadon yadda mutum ya yi khushu'i, gwargwadon irin ladan da zai samu a cikin sallarsa, in ya yi da yawa ya samu da yawa, in ya yi kaɗan ya samu kaɗan.
To sai mai sako na gaba shi kuma yake cewa malam fallalar sallar raka'atul fajiri da kuma sallar walaha daga Aminu Musa Kaura Goje.
Wace ce ta fafala ko me?
Bai dai bayyana hakan ba.
Me yake tambaya?
Tambaya ke kan fallalar sallar raka'atul fajiri da kuma sallar
walaha. Raka'atul fajiri sunna ce Annabi sallallahu alaihi wasallam, fallalar ta shine kasance wata sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma tana cikin rawatib. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta kuma baya barin ta, har a halin zaman gida da halin tafiya, kowane hali yake ciki, a gida yake ko a tafiya yake, to zai yi raka'atul fajiri, yana yin ta a gida, yana gida kafin ya shiga masallaci. Raka'ata binan kuma ta binan walaha, walaha bata kai raka'atul al-fajr karfi ba, walaha bata kai raka'atul al-fajr karfi ba. Raka'atul al-fajr tana daga cikin rawatib, kuma har ma wasu suna ganin kamar wato afwan sallar witri ce suke ganin ta wajibi kamar ahnaf. Ita sallar duha ita tana cikin nafilfilu ne, amma bata cikin rawatib. Sallar duha Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira salatul awabin, wato sallar masu maida al'amarin su ga Allah salatul salatul awabin hina tarmudul fisal lokacin da rana ta fara dakuwa ta dan fara zafi zafi to a daidai lokacin mutun ya tashi yayin sallah to Allah zai rubuta shi cikin masu maida al'amarin su ga Allah
ke shi sakon Isa Ahmad yar Malika Farar jahar Katsina yake cewa menene matsayin alƙalin da yake yawan kashi aure a addinin musulunci
to idan da dalili yake kashewa ba wani abu a ka'ida kashe aure abu ne da ba a fiye san shi ba mutuwar aure ba abu ne da ake so ba an halatta saki ne saboda larura kamar da aka halatta wa mutum ya ci mushe saboda larura kada ya rasa abin da zai ci in bai ci mushen ba zai mutu to ya ci gurgudan abin da zai tsare ransa da shi to haka nan ita shi ma kashe aure yake al aslu fihi al hadr wa inma ubiha lid darura asali shine kada a samu kisan auren amma idan har abin ya kici yewa to shikenan sai a samu ai sakin kamar yadda zaka ga ubangiji subhanahu wataala da ya kawo mana yadda zamantakewa ta kasance tsakanin miji da mata cewa macen da take mai kula da haƙƙin mijinta musamman in baya nan wal qanitatu hafizatu lilghaibi ba hafizallah sai wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ya ambaci wacce take mai da'a sannan kuma yace lokacin da kuka ga alamar wacce za ta bijire muku to ga matakan da za ku dauka ubangiji ya faɗi matakin da za a da miji zai dauka a karan kansa ne ga ya ladattar da matansa idan abin ya kici tira in khiftum shiqaqa bainahuma fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ay yurida islahan yufiqu Allahu bainahuma Allah subhanahu wataala ya ambaci idan abin ya kici tira miji ya kasa yadda zai shawo kan matarsa wacce ke bijire masa to sai a zo a zauna da wani daga bangaranta da wanda daga bangaransa in har suna nufin san gyara da sulhu tsakanin su to ubangiji subhanahu wataala zai sanya tawfiki cikin lamarin su sai kaga cewa an samu wannan auren ya dore shine har karshe ubangiji subhanahu wataala ya kai ga wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati baya sulhu ba zai yi ba in sulhu ya ki wato shikenan wa in yatafarraqa to anan ne rabuwa za ta zo saboda an bi hanyoyin da ake so ake ganin za a bi wajen aga cewa auren nan bai mutu ba to shikenan sai a ce to wannan zaman takewa irin wannan yanayi ba za ta yi ba maza ta yi kullun ana fada da juna ana jin haushin juna ana shiga haƙin juna to shikenan kowa ya rabu in aka rabu kowa Allah subhanahu wataala ya hada shi da wanda yake raban sa ne ko wanda yake daidai da shi to saboda haka shi kansa alƙali ai ba da kawo masa shari'a shikenan sai ce ya kai sake ta ba shikenan an gama shari'a dole zai bi matakai ne ga cewa yayi kokarin yadda auren nan ba zai mutu ba to amma in har ya bi duk matakan duk abun bai yi ba kaga shikenan dole ne ai sakin ba za a ce haka nan zai ace ita zama ba aka ce aka matsa masa yaje ita zama da ita haka to zai ci gaba da zalunta ta ne kaga ba a taimaka mata ba ita ba yan tota ba saboda haka ya danganta da shi alƙalin idan ya kasance da dalili yake yin sakin an ce an kai shi ne a wani gari wanda su a garin ba zaman lafiya tsakanin maza da mata kuma duk hanyoyin da ake bi wajen a samu da zaman lafiya yana bin su babu to kaga ba yadda zai yi dole ne ya dauki matakin da shine na ƙarshe akhirud dawail kai wato an kai abin nan ƙarshe babu kuma wani abu da za a yi sai a ce to in ya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati
sai sakon Ali Shehu Salihu yake cewa assalamu alaikum malam da Allah menene hukuncin sanar da mutuwa a kafafin yada labarai
asali ana sanar da mutuwa domin a samu waɗanda za su zo su yi mata sutura shine al'aslu amma idan ya kasance ana yi dan alfahari wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ake kira annayu annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta a kuzuzuta labarin mutuwa da ana yi ta hanyar rubutawa a jaridu aka dawo ana yi ta hanyar rubutawa ta hanyar watsawa a gidajen radio aka dawo ana yi ta talabijin zan dawo ana yi ta su Facebook da sauransu wanda ya saba wa musamman a ce ana so a yi haka ne dan a nuna girman mutumin a ga taron da za a yi da sauransu idan bayan abin ya riga ya faru ne an yi jana'izarsa aka faɗa wannan babu komai dan a yi masa addu'a, amma a ce dan jana'izarsa ne akai ta sanarwa aka daga lokaci dan jama'a su taru, wanda ya shiga cikin na'ayu wanda malamai sun yi magana sa sosai a cikin littattafai wanda yana daga cikin abin da Annabi ya hana.
To sai Isa Ahmad Usman yake cewa malam mutum zai iya yin addu'a da wani yaran a cikin sujada a sallar farilla a madadin tasbih tun da ya halatta mutum ya roki bukatunsa a cikin sujadar?
To mun sha ansa wannan tambayar a cewa ita sallah wani abu ne da aka tsara shi bisa wani tsarin da baka da iko ka canza ka shigo da wani abu sai da nassi tawkifi. Sallah ba a tsara ta da wani yare ba sai da harshen Larabci. Idan ka halatta shigo da wani yare ba Larabci ba, to yana bukatar samu wani nassi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bada da saboda komai na tawkifi ne, hai a ce makhsusa wani abin zaka ga ana yin sa a wajen sallah amma a sallah ba a yadda ka yi shi ba, koda ko a wajen sallah an kwadaitar da kai ka yi shi. Mun sha magana akan wannan, saboda ka in har baka iya yadda zaka yi addu'in ka cikin Larabci ba sai ka bari in kai sallama sai kai bayan ka gama tasbihi da ake yi da azkar da ake yi bayan sallah sai kai addu'arka da harshen duk da kake so.
Sai tambayar da ta zo daga Naziru Aminu Usman ne ke cewa malam, da Allah ya kamata a bi wanda ya kashe mutum sallah bayan ya fito daga gidan maza?
Idan mutum ya kashe mutum kuma ya tuba, wannan ba a cewa kuma shikenan yana nan mai laifi. Babu wani laifi da mutum zai yi bayan tubansa kuma ya zama laifin yana nan dankare da shi yana binsa. Wato ƙarshen laifi shine shirka da Allah, shine mutum ya haɗa Allah da wani. To ko shi mutum ya tuba, Allah na karɓar tubansa, bare wanda bai kai wannan ba. Babu shakka kisa babban laifi ne, amma in har ya tuba abubuwansa sun tubansa ya yi kyau, to me zai hana kuma a bi shi sallah? Saboda za a bi shi, za a iya bin shi sallah mana.
Wannan ita assalamu alaikum, malam tambaya ta ita ce game da iqama da lafuzza guda biyu da kuma kiran sallah da lafuzza ɗaiɗai, shin menene ingancinsu? Daga ɗalibanka Muhammad Inuwa Koki.
Ta kiran sallah ana yin lafazi biyu, kuma babu lafazi ɗaiɗaya a kiran sallah. Iqama kuma ita kuma an umarci kamar yadda ya zo abin nan, wa umira bi ifradil iqamati illa qad qamatis salah, sai qad qamatis salah ita ce ake so a yi ta sau biyu, amma sauran duk zai yi su ɗaya ɗaya. Akwai ruwaya cikin Dharqutni da wannan sa cewa ita ma qad qamatis salah ta zo an yi ifradin ta, amma yawanci gaskiya ruwayoyi suna zuwa ne da ita qad qamatis salah ana faɗar ta sau biyu, wannan shi yafi yawa cikin hadisai da suka zo na Annabi sallallahu alaihi wasallam.
To sai Ma'u Muhammad Bello take cewa malam, mace za ta iya bin masallaci da yake gaban gidansu sallah?
Mace idan tana gida ba ta fito masallaci ba za ta yi sallah a gidanta, kuma wannan shi yafi lada ta yi sallah ta ita kadai a gidanta, tsakar gidanta ko a cikin ɗakinta, ya fi mata lada sama da ta yi sallah a masallaci. Ba ta da hurumin da za ta bi masallaci daga waje daga gidanta, ba ta fito ta zo masallaci ba, in ta haka ma ba ta da sallah gaba daya. So Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ila tamna'u ima Allah masajid Allah, kaga su ma fitowa za su yi su zo masallatai ba wai a gidansu ne za su rika bi ba. Saboda haka idan aka kirawo sallah sai ta yi sallah a gidanta, ta fi ma wacce ta fito ta zo masallaci aka yi sallah da ita lada.
Sai Mubarak Abdullahi shi kuma yake cewa assalamu alaikum, malam da Allah a yi mini bayani ko kuma karin bayani akan raka'o'i da ake a qiyamul layli kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi.
Yana so ya san adadin su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi raka'a 11 ko 13, saboda haka shine a mafi akasarin adadin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na qiyamul layli.
Malam Isa Kar Alkari, masauraro duka da wannan muka karshen shirin a wannan rana, sai kafin mu sallama da ku, kuma za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin ta kan lambobin wayar da aka saba na 0800 555 4413 da kuma 0701 787 4242 sai kuma 0703 360 4455. Haka zalika za ku yi kuma ta kan adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafinmu na fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Amma da shi malami namu a Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jalemo, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano, wanda ya samu dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Bashir Jirsun Gaggo shi ne ya tattara mana sautin akan na'ura. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.